بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji Ta'ala mai girma, wanda ya kaddara a domu da ku a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Ahlus Sunna, babban masallaci na unguwar mu wadata a gefen Chilankom. Sanadiyar wannan haduwa a yau ɗaya ga watan Safar shekara ta 1447 daidai da 25 ko da watan Juillet na shekara ta 2025 miladiya, ita ce saboda gudanar da ko bude daura da ainihin babban malami al-Allama Sheikh Abdul Malik Muhammad Bude zai gabatarwa a wannan masallaci a cikin wannan gari, wani zigege ne da malam ya tana dama du'at da malamai da almajirai a garin Kwali da ma kewayenta, laukami ya alamun. A cikin ɗan lokaci takaitacce wanda ba zai wuce kwana 5 zuwa 6 ba, insha Allah ta'ala, da haka wannan babbar kyauta da malam ya tanado ta ya taho da ita a wannan gari, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da ita. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ahalu mutane su zo su fa'idantu da wannan daura. Daura ce a cikin bayanin minhaj aw mafatih al-ijtihad, wato yadda za ka yi ƙoƙari wajen zaƙulo dalilai da hiddo hukunci, wanda malam ya ka kasata kaso-kaso da ya wato kamar guda uku, wanda ko hudu za a yi wani kashin a nan, akwai kuma kashin da za a yi a marabi, akwai kuma wanda za a yi a damagaram zandar kenan, kuma akwai tatawa nan kwanni, akwai tawa kuma akwai zandar akwai maradi. Ta haka malam Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan ishtihadi nashi, Allah ya tare shi, Allah ya taimake shi, Allah ya ƙara mishi wato ainihin basira da hikimomi a wajen yin bayani. Wannan bayanin nasa Allah ya amfani duniya da shi, domin ai ilimi ne na duniya wanda za ya yaɗu a ko'ina, duk inda ainihin ɗalibin ilimi yake zai fa'idantuwa da wannan. Haka a nan malam zai bayani ne akan wato manhajin istinbat a cikin ƙwanni. Za ku ganin abinda aka ba ku na wannan muzakkira ta ƙunshin minhaj na tafiyar da wannan daura, wanda akwai abinda ya shafi al-ahadith al-mushkila, akwai abinda ya shafi الأحاديث أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، أقول أبلا يقرش القواعد الأصولية
sannan sai ka zo karshe min hajjul istifa nan hajjul istinbat wanda shine nan kwalli muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu kunnai masu saurara da zukata masu fahimta da kuma himmar zuwa a lokaci kamar yadda za ta fara wannan daura a daidai karfe 5 kullum tsawon kwanukan da za a yi ta kuma ana son dalibin dalibai su kokari su zo kafin karfe 5 a ce karfe 4 da rabi kowa ya halarta ana nan tare da ku malam yanzu ya fara saboda a samu an fara da kai duk abin da za a faɗi ba zai wuce ka ba za a fara ta da karfe 5 zuwa a samu awa 2 kenan kafin magariba an tashi insha Allah ta'ala haka nan za a samu haka a samu zai samu zai sa a ainihin ayi tafiya ga manhajin din da aka ainihin haddace da aka ba ta lokaci ba muna gayyatar babban malaminmu da yanzu insha Allah ta'ala a saka mashi ragama don tashi ce muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sa'a ya bashi ya taimaka mashi yasa tawfiq shine ainihin jagoransa assalamu alaikum wa rahmatullahi
falle tafadda
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة أنصاري بياني جمسشي daga babban malami wanda yake al-ma'ruf la yu'arraf malam balmasi wanda kuma bangarorin da yake rike da su a tafiyar da al'amura na addini suna da yawa kwarai da gaske suna birni suna kauye suna khutba sune tafsiri sune halaka ga sunan dai to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya kara rayuwa an barka to malam ya gabatar da ni a matsayin malami irin tawadu'i da malamai mu almajire ne kuma matasa masu neman ilimi amma muna kokarin kawo ta mu gudunmuwa a cikin tafiya ta ilimi saboda wani ga wani yake samu to hakika malam yayi bayani game da yadda daura za ta kasancewa za a rinka yin awa ɗaya ko minti 55 sai a je hutu takaitacce minti 10 sai a dawo zuwa magriba a dakatar da karatu wannan karatun za a yi shi ne akan wani ilimi mai muhimmanci kwarai da gaske wanda muna son waɗannan karatuttuka ne masu gina ɗalibin ilimi kun san karatu kala-kala akwai abin da ake kira ulumul ala akwai abin da ake kira ulumut tatbiq duk mutumin da bai da ulumul ala to karatun shi takaitacce ne abin da ake nufi da ulumul ala ka'idodi na ilimi wadanda aka gina ilimi akan su idan baka san wadannan ka'idodin ba to mafi yawanci karatu kana yi ne amma in za a tattauna da kai ba a ma san idan za a tattauna ba to shi yasa sai muka zabi wannan manhaji wanda ilimi ne za ku ji malamai suna faɗa istinbadi amma kai in an ka tsare ka mi ake nufi da kalma ta istinbadi baka sani ina wannan kalma ta samu asali ya ake yin istinbadi shiru kake to sai muka ga cewa irin wannan bai dace a bar dalibai ilimi cikin duhu ba ya kamata alal aqalla ka san wani abu tana yiwa shi da zaman tuwa sanadiyar wannan fannin ka shige shi kuma Allah shi baka rabu mai yawa. Ba na son na tsawaita bayani wannan littafi wanda za mu yi karatu gashi nan manhajul istinbat littafi ne gashi amma ba a samun shi a nan yankunan mu saboda asalin shi wata master's ce ko magister da aka rubuta a ƙasar Saudiya amma ana samun shi cikin internet wanda dukkan ɗan uwa masu miliya wanda yake da WhatsApp za a iya tura mishi wannan littafi. Abu na biyu sai aka yi mishi tsari, tsarin da za a bi shi ne shi wannan littafin waɗanda suka yi shi sun bi shi ne akan tsarin babi na ilimi. Shi kuma tsari na babi na ilimi ba yana bin tsarin jerin ayoyin Alƙur'ani ba. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimake ni sai na bi littafin ɗaya bayan ɗaya kowace mas'ala sai na haɗa ta da ayar da take da alaƙa da ita. Shi yasa za ku ganin shafuffukan wani lokacin sun bambanta. To idan muka duba duk wanda littafin yake a hannunsa nan wajen manhajul istinbat ku ji ba can ƙarshe ba nan farko-farko ba za ka ga an sa wato as-sura sai ka ga an sa al-aya sai ka ga an sa as-safha kenan inda an ka rubuta sura kenan surar da istinbatin yake cikin ta inda an ka rubuta aya ayar da istinbatin yake karkashin ta inda an ka rubuta safha ba safha ta alqur'ani ba a safha ta littafi muna ganewa haka ne tsari yake sai can sama farko za ku ga rubuta al-qawa'id malam safha ta nawa ne manhajul istinbat yake saboda na ga da yawa suna gudawa ba daidai ba a inda anka fara manhajul istinbat yawa ta bakwai ko ku diba safha ta bakwai dan da yawan mutane safha ta bakwai page magairu maktub ko ba su yi tarqim kin shi ba to ka sai can zuwa karshe kenan safha biyar na karshe takarda biyar na karshe daga karshe za ka faru kaga sun yi kuskure wajen ku su yi tarqim kin shi ba an gani yawwa za ku ga inda aka rubuta manhajul istinbat an gani yawwa ha to kenan za ka ga sura jerin surori za a bi sai zuwa ƙasa aya kuma jerin ayoyi safha kuma ta littafi mun gane wannan da kyau ka a shiga karatu mutane da su gane inda za a shiga sai abu na farko bayan an rubuta bismillahir rahmanir rahim muna ji ko sai an ka rubuta manhajul istinbat in an ce manhaj shine hanya wanda ake bi don ayi istinbat kaga wanda bai san hanya ba yana kai inda za shi to shine kalma ta manhaj ana cewa al manhaj ana cewa an-nahju kuma ana cewa al-minhaj Allah ya ce li kulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kenan hanyar da zaka bi don ka iya wannan ilimin za mu zo mu bayani da ake nufi da wannan ilimin to abu na bayan manhajul istinbat sai an rubuta al-qawa'id al-qawa'id zaka ga safha ta 23 da ta 93 da ta 203 da ta 243 da ta 279 da ta 337 ma'ana inda bayani yake farawa a cikin littafin kenan safha ta 23 ita safha ta 23 ga abin da za ta baka مفهوم الاستنباط من القرآن وأقسامه. الفصل الأول فصل نفركو مفهوم الاستنباط مي أكي نهي لإستنباط إن كان جمع ربما سنتي أني استنباطي أني استنباطي ويكلمة نتي استنباطي يتكلمش أبو نبي أقسام الاستنباط من القرآن الكريم نوع أكا نإستنباطي أتفهم القرآن من جرمه إذن كذو شي ذاك سابو so yanzu kuma sai mu zo zuwa ga ta'arifin shi istinbati mi ake nufi da shi a cikin lugha mi ake nufi da ista'riful istinbat fi lughati wal istilah ta'riful tafsir fi lughati wal istilah al farq bayna al istinbat wat tafsir mun ji wannan da kyau to mu saurara mu ji al istinbat kalima ta istinbati in ka ji an hade ta fil lugha a cikin yaren larabci sun ka ce al istinbatu fil lugha huwa al istikhraj in an ce istinbati a cikin yaren larabci shine a fitar da abu ba shine istikhraj ba a fitar da abu sun ka ce istif'al daga istinbat ala wazni istif'al mu saurara da kyau wannan bayani cikin littafin yake sun kace min ambattu kaza in an ce ambattu na fitar sun kace wa minhu qawluhu ta'ala la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu Allah yace wa idha ja'ahum amrun min al-amn أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نا آية كي بياني إذن ونشأني يزو أنغاليكو نا ألنشي كون صورو سيكذا متاليس ياناشي أزامن منزاء الله صلى الله عليه وسلم أتكم مدينة da labari ya zo sai a yada ko na tsoro ko na alinci alhali kuma labari wani lokaci yana da ƙari da aka yi mishi yana da manufofi sai Allah ce to walau radduhu ila rasul da sun maida wannan labarin zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila ulil amri minhum koko suka maida shi zuwa ga jagorori daga cikin su la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wadanda suke fitar da sirrin labarin da sun gane labarin shi yasa turawa da suke wato karantar da ilimi na media ko media aikin dan jarida sai kaga idan wani abu ya faru a wata kasa za a ce wato a tuntubi mutanen kasar aje a wannan garin aje a wannan jahar aje a wannan garin aje a wannan unguwar a nemi mutumin da abin ya shafi shi idan abu ne wanda ya shafi ilimi sai a ce a tuntubi daktoci ko professorshi idan abin da ya shafi malamai sai a yi fatawa a ce a tuntubi malamai wannan yana nuna maka ana maida al'amari ne zuwa ga waɗanda sun ka san shi to mu kuma yanzu gashi musulunci ya faɗi wannan fere shekara 1400 su suna aiki da shi mu wannan aiki da shi wanda bai san abu ba bai da alaka da abu shi zai zuwa yayin sharha yayin bayani kaga akwai hakuri shi yasa rayuwar mu take cikin rudu Allah ya kyauta mun gane ko to sai yace la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ayata 83 a cikin suratul nisa ay yastakhrijunahu wadanda suke fitar da shi sun ka ce wa asluhu aslin wannan min an-nabat ita kalima ta istinbati a larabci in ka koma cikin ilmu sarf ba kalima ce wadda an ka hada da haraf wato wadda aslinta kalima ce guda ba mujarrada bace hada ta ne akai cikin larabci in ka karanta ilmu sarf zaka ga yadda asalin kalima ya samu asali sai a ci maka kalima asalin ta harafi uku ne ko hudu ne ko biyar ne ko shida ne. In tana da ƙari sai a ci maka a harafi shida ne amma uku su ne na asali uku ƙara su aka yi. In ba karanta ilmu sarf ba ya za ka san wannan. Ka karanta wani littafi ana kiran shi Al-Mabadi'us Sarfiyya na wani malami Abubakar Tiyam na ƙasar Mali. Juz'i na 1 da 2 don ka gane yadda wannan ilimin yake tafiya. Kuna gane ko? To kalima ta annabat ita ce asali ashe kalimar ƙara mata wasu haruffa ne akai. Amma bari hamu ji menene ake nufi da annabat. Sun ka ce annabatu wa huwa al-ma'u alladhi yakhruju min al-bi'ri awwali ko awwala ma tuhfar. Asalin annabat shine ruwa na rijiya idan aka haƙa rijiya ko aka tona rijiya. To ruwa na farko da yake ɓuɓɓugowa shi ake kira annabat. Muna ji da kyau. Ruwan farko da ke fitowa shi ake kira annabat. Sun ka ce wa tutlaqu kadhalika ala ma yutahallabu min al-jabal. Ana amfani da kalima ta annabat daga abinda ake tatsowa daga dutse. Dan an ce tatsowa ai an san dutse baya tatsowa. Wuraren da akwai kankara za ku iske kankara ta kwanta to sai ai kokari a yi kokari a amfani da wadannan ruwan a jayo su. Ma'ana kankarar da take akan dutse ko damshi bari mu ce damshi idan ruwa sun ka kwanta sai a dan jayo su har a tattara su to su ma ana amfani da su don dutse ba a tatsa shi. Muna ganewa sun ka ce ka annahu araqun ka ce dai kamar araq in an ce al'irqu shine asalin mutun ko dangantakan mutum jinin mutum amma an ce al'araqu shine mi gumi ko zuha ka annahu araqun yakhruju min a'radi as-sukhur ka ce dai kamar wani zufa ne wanda yake fitowa daga sassa na dutse inda akwai damshin ruwa za ku iske ruwan sun dan kwanta sai a samu wani abu ana karkarowa sai ruwan suna zubowa. Mun gane ko? Yawwa to kafin in wuce gaba shine kenan kalima ta annabat tana nufin mi ruwan da suka fito farko na rijiya tunda kaga ana haƙa rijiya ana tahiya har akai gami akwai ga ruwa to istinbati kenan kalimat harafi uku aka ƙara mata farkonta da alif da sinun da mi da ta'u sai an ka ce istambata kaga nabata harafi uku istambata to shi da alif da sinun da ta'un a larabci asalinsu suna da ma'ana sun fi goma in an ka ƙara makalimar su amma ma'anar da ta fi fitowa a fili shine neman fitar da abu kamar yanzu in an ka ce fahima sai a ce ni ya gane sai a ce istafhama ya nemi a ganar da shi shi yasa ake ce ma tambaya da larabci istifham in an ka ce fassara ya fassara sai a ce istafsara ya nemi a fassara mishi ghafara ya gafarta mishi ana cewa ghafara Allahu lahu Allah ya gafarta mishi to sai a ce istaghfara ya nemi Allah ya gafarta mishi shi yasa ake cewa istighfari ka nemi gafara Allah kun gane wannan Yusuf a'ridu an hadha واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ko ba haka dan bane annabi nuhu yace ma mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to ya kawo wadansu maganganu da malamai suke fada ana cewa qad anbata fulanun fi ghadra'a dan anti ghadra'a ita ce tin hur kasa ta tattakasa wanda bata hadu ne abu ba to an ce mutun ambata fi ghadra'a ay istambata al-ma'a min tinin hur mutumin da ya kukkugo ruwa daga kasa ta tattakasa sannan kuma sun kace na battul bi'ra nayi istinbatin abin nan rijiya idza akhrajtu minha al-nabat in fitad da ruwa na farko da suke fita domin masu haƙa rijiya abin da yake da muhimmanci gare su a garuwan farko sun bayyana wanda yake nuna an cimma ruwa ko ba karan bane to kuma larabawa suna cewa ambatal haffaru alhaffaru shine mai yin rabi daga hafara ne siga ce ta mubalaga to in an ce ambatal haffaru ai balagal ma'a ya cimma ruwa ko ya kai garuwa shi yasa malamin bahaushe yake cewa haƙan mu ta cimma ruwa ko ba karan bane amma ai ba haƙa komai ba so sun kace wa imbatul ma wa istinbatuhu ikhrajuhu wannan duk cikin lugari in an ce imbatul ma'i da istinbatul ma fitar da ruwa wa istikhrajuhu yace to wa minhu summiyan nabat daga fitar da ruwan nan an ka samu annabat wasu larabawa qaumun bi sawadil iraq wanda su mutane da suke ana cewa tsakiyar iraki an ce sawad nan ba ana nufin duhun iraki ba ko bakin iraki a wani lokaci larabawa suna amfani da wannan kalma suna nufin tsakiya sai an ce sawad sawadul qalbi ana nufin tsakiyar zuciya ba wai ana nufin duhun zuciya ba ko bakin zuciya muna ganewa koko sawad ana nufin wani wuri wanda akwai shuke-shuke da ciyawa wanda ta yi tsanwa shar ta zan kore an gane ko to shi ne min walabi nubayt bin hashim bin umayn bin lawid bin sam bin nuh summiya bidhalika li'annahu fi ma yuqalu awwalu man istanbata al-miyah shi wannan mutumin an kira shi abin nan annabat awwalu man istanbata al-miyah shine farkon wanda ya haka ya fitar da ruwa mun gane wannan da kyau yawa to sai kuma malamai sun kace ana cewa istanbattu minhu ilman na fitar da ilimi ko au khabaran ko ko labari au malan ko ko dukiya kaga ana iya fitar da ilimi a cikin wani abu ana iya fitar da labari a cikin wani abu ana iya fitar da wato dukiya daga cikin wani abu ka gani ko shi yasa suke cewa annabat ghaurul ma zurhin ruwa shi ma ana kiran shi annabat ka gani ko kuma ana amfani da shi wajen zurfin dan adam kazalika fil majazi li ghauril mar'i zurfin dan adam fayuqalu huwa la yudraku nabtuhu shi ba a cimma zurfin sa ai ghauruhu zurfin sa wa ghayatuhu da manufarsa ni ake nufi kamar da ake cewa wani yana da zurhin ciki sai an ce yana da zurhin ciki mutum ne wanda baka gane alqiblar sa an gane ko koko ace la yunalu nabtuhu idha wusifa bil izzi wal man'a idan an ce mutum ba a cimma istinbatin shi ma'ana mutum na wanda yake yana da buwaya sai a ce la yunalu nabtu to wannan kalmar ina son saboda dalibin ilimi yana daga cikin matsalolin da muke fama da su kana amfani da kalma baka san asali inda anka ciro ta ba zaka zo kai wa'azi ko muhadara ko khutba kai baka faɗi asalin unwanin da zaka karatu kan shi ba baka fayyace ma mutane wannan unwanin da kalmar ba kuma ka shiga karatu to yaushe ake fara karatu daga sama ba a yi ma karatu foundation ba wannan kuskure ne ya kamata mu gyara to kenan sai sun kace ita kalma ta istinbati abinda ya kamata mu gane asalin ta kalma ce wadda wato harufa uku ne gare ta annabat to sannan kuma sai anka ƙara istanbata kuma sun kawo kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari yace wa kullu mustakhrijin shay'an kana mustatiran an absaril uyun duk mutumin da ya bayyana wani abu ya fitar da wani abu wanda ido ba sa gani aw anil qulub am ma'arifil qulub koko abinda zuciya bata kai gare shi ba na ilmi fa huwa lahu mustanbit inji Ibn Jarir al-Tabari to wannan ana kiran shi mustanbit yayi istinbat to dan haka wannan kalima asalin ta harafi uku ne aka ƙara mata harafi uku annabatu yadan istinbatu abu nabiyu ana amfani da kalma ta istinbati alal mahsusat abinda ake gani shine mahsusat da sinu kaga an anka ce an fitar da ruwa ai muna ganin ruwa ko ba mu ganin su sannan kuma ana amfani da kalma ta istinbati ga abinda ba a gani abinda ya koyu kaga abinda yasa wannan ilimin muka ce za a bayani kan shi daliban ilimin mu yi hankalin mu da kyau idan baka da wannan ilimin da an zo maka da mas'ala yanzu na zaka rikishi yanzu idan misali muna zaune wurin ga sai wani ya ce rogo mun san rogo dai aiko tunda nan yankin rogo na ko ya halatta a ci rogo ko bai halatta ba eh ya halatta mu ci rogo to akwai ayat da ta ce a ci rogo ko hadisi ka kawo duk cikin qur'ani tun daga bakara hanna sai inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru rogo in kuma akwai hadisi wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhal mu'minuna kulu rogo kare shi har kiyama ta tsalwa ka samu shi to da wannan ne malami zaka ji ya faɗi wata magana kai sai ka ce yayi kuskure da an zo ashe ilimin istinbadi ne yayi amfani da shi kuna ganewa sai ba sai na bada amsa ba ko in bada amsa malamai sai sun kai istinbadi suka ce a cikin suratul baqara Allah yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halici lakum danku lakum ko ko ke bantacce gare ku ko lakum kace allamu lamu ta'lil kenan danku ko kace lakum ya ke banta naku ne lil ikhtisas ma fil ardi abinda duk a cikin kasa Allah ya halice shi don ku jami'an gaba daya to kenan in ban samu suna abu cikin qur'ani karara ban samu suna abu ba cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karara to sai in koma karkashin nassi wanda yake hadewa gaba daya tunda Allah ya ce ya halice shi don mu to kenan in dai ba cutar da mu ke yi ba to ya halatta mu ci shi in yana cutar da mu kuma an haramta mu da abin da ke cutar da mu to da haka na su hura za su shiga su goro su rogo duka ta tura su karkashin wannan in ba haka ba sai kiyama ta tsayu ba ga ganin ayyuka tace ka ci goro sai su baka aiki mun gane wannan to istinbati wanga cikin yaren larabci ne to me ake nufi da istinbati a wajen malamai in malamai malami yayi magana yace istinbati ana gane ni in malami yace istinbati shin me yake nufi tunda malami ba hakari jiya yake yi ba ya fitar da ruwa to me malami yake nufi da istinbati dazu mun kawo magana ta Ibn Jarir al-Tabari ya kawo maganganu na malamai masu yawa yake cewa Ibn Jarir al-Tabari ya ce wa kullu mustakhrijin shay'an duk mutumin da ya fitar da wani abu kana mustatiran an absaril uyun wanda ido ba sa ganin sa kidan nan ya shafi masu haƙan rijiya ko wani abu aw amma arifil qulub koko abinda ilimin mutum bai kai gare shi ba to fa huwa lahu mustanbit za a ci yayi istinbati kaga ashe ilimin istinbati yana taimaka maka a cikin tafsiri yana taimaka maka a cikin hadisi yana taimaka maka a cikin mas'aloli na fiqh domin abu ne babu nassi karara sai a ce ya za a yi a saman masa hukunci to kun ga dalibai ilimi wadanda suke da rigima in an ka zo da irin wadanda mas'aloli ya za a yi a fitar sai kai tsayi to dan haka muna kira zuwa ga dalibai ilimi ayi hattara wannan ilimi ba ilimi ne na wasa ba ilimi ne wanda yake kamata a ce an neme shi don a fahimci inda ya saba gaba mun ji wannan da kyau ko yawa to yanzu kuma za mu zo a safha ta abin nan ta gaba wanda take bayanin kenan alaka tsakanin istinbati bi ake nufi da ilimin tafsiri tunda shi ilimin istinbati yana da alaka da ilimin tafsiri shi tafsiri kalima ce ta fassara yufassiru tafsiran sun kace taf'il min al-fasr wa huwa al-bayan abinda ake nufi da tafsiri shine bayani aw al-ibana ko ku ka bayyana abu shine bayani wal kashf al-mughatta ka bayyana abinda yake suturci an boye shi shine tafsiri kuma ta zo cikin al-qur'ani inda Allah ya ce wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira babu misalin da kafirai za su zo maka da shi ko wata magana. Allah ce face mun zo maka da gaskiya da mafi kyawun bayani. Kaga kalma ta tafsiri tana nufin me? Bayani. Malamai masu bayani me ake nufi da tafsiri sun yi ta'arifin tafsiri. Sai dai ta'arifin da sun ka kawo wani sai ka istimalali ya sanya abinda bai cikin ilimin tafsiri ciki. Sai ya kawo irin tarifi na ulumul Qur'an ya hada. Amma malamai da sun ka zo suna bayani sun ka ce ta'arifi na tafsiri wanda zaka dauka ka huta shine bayani ma'anil Qur'anil Karim. Kai bayanin ma'anonin al-Qur'ani mai girma. An gane ko? Bi qadri istita'atil bashariyya, gurgudun ikon dan adam. Babu wanda ya isa ya kewaye sani da al-Qur'ani gaba da yin ba Allah. Shi yasa wani sai ya ce to me yasa zamanin annabi an yi tafsiri kuma yanzu ake tafsiri? Ah, yo waye isa ya kewaye sani da al-Qur'ani yin ba Allah? Kai za ka yi taka rayuwa ne, ka yi iya naka bincike ka sai wasu su zo. Saboda Qur'ani gulbi ne wanda bai da iyaka, kai ka dan ka ga iyakar sanin al-Qur'ani. Mun gane ko? To wannan kenan. Yanzu za mu je bambanci tsakanin istinbati da tafsiri. Shin da tafsiri da istinbati duka ɗaya ne? A'a, ba ɗaya ba ne. Me ya bambancin su? To, sun ka ce shi akwai bambanci ta fuskar ma'ana. Shi tafsiri ma'anar shi al-bayan, kai bayani, wal kashfu, ka bayyana, kashfu malaman zauri suna cewa kuren yewa. Wa amma istinbat, shi ko istinbati fa huwa al-istikhraj, shi ne ka fitar da wani abu ba'da al-khafa'i, bayan ya bugu. Yanzu malami zai iya zuwa yi maka tafsirin aya, ka fahimci ma'anarta. Yanzu kun ga wannan aya da muka kawo, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah shi ne ya halitta muku duk abin da ke ƙasa naku ne. Ai ka fahimci ma'ana. Amma yanzu in ba dan da mun ka ce maka ba karkashin wannan aya za a fahimci cewa duk abin da ke cikin ƙasa halatta ne kai amfani da shi in ba ya cutar da kai. Kaga ba za ka fahimci cewa ruhu zai shigo karkashin wannan ba. Muna ganewa? Tau. Sannan shi istinbati ana shartanta koyuwa a cikin shi. Ma'ana shi istinbati ma'ana abuna wanda a koye ba a zahiri shike ba, sai malamin da zai yi bincike ne zai fitar maka da shi, ko ku kaina in Allah ya baka ilimi sai kai bincike sai ka gane shi. An gane ko? Sannan shi ilimin tafsiri ana koma ma yaren larabci ne da maganganu na magabata da shi al-Qur'anin karan kansa da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma shi ilimin istinbati yana komawa ne zuwa ga tadabburi, sai ka tsaya ka yi tunani domin mu gane wani abu. Akwai abin da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faru ba. To eh, ana son wannan hukunci. Yanzu sahabbai sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan, sahabbai babu sunan. To kuma ga wani abu ya faru, kuma ana so a san hukuncin shi. Kaga sai an tsaya an yi tadabburi. Shi yasa shi istinbati yana zuwa ne bayan tafsiri. To sannan kuma shi tafsiri yana da alaka ne da bayyana ma'ana, shi ko istinbati yana da alaka ne da bayyana abin da zai zo bayan ma'ana. Sai an samu ma'ana ta fito a fili, sannan za a yi istinbati, kenan shine mataki na biyu. To sannan shi ilimin tafsiri ya shafi al-Qur'ani. Amma shi ilimin istinbati a'a, akwai shi cikin tafsiri, akwai shi cikin hadisi, akwai shi cikin ilimin shari'a. Domin shi istinbati ana iya cewa menene aka fahimta karkashin wannan ayar? Mi aka fahimta ƙarƙashin wannan hadisin? Ya aka yi malamai suka fitar da wannan hukuncin? Wato mi fa'idodi za mu samu ƙarƙashin wannan aya waɗanne fa'idodi zamu samu karkashin wannan hadisi to kaga wannan ilimin istinbati kenan shi ko ilimin tafsiri kaga ba a yi cewa wato wace fa'ida za a samu karkashin hadisi domin shi alqur'ani wato ilimin tafsiri daban ilimin kuma hadisi daban ban san ko mun fahimta ba sannan shi istinbati suka ce yana buƙatar kokari da kaifin basira in ba ka da kaifin basira ba ka ilimin istinbati malaman daga tafsiri suna da yawa kwarai amma malaman daga istinbati sun yi karamci saboda wani da an ce alhamdulillahi rabbil alamin yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai ce Allah mu je gaba babu wani istinbati ko ba shikenan ba tarjuma kenan mun gane ko amma istinbati sai an tsaya an ce a'a wagga aya akwai kaza karkashin ta akwai kaza karkashin ta akwai kaza karkashin ta muna ganewa to nan ne malamai suke bambanta shi yasa in malami bai da istinbati a awa daya sai shi fassara izu daya tunda da alaramma ya ja wallahu la yahdil qawmuz zalimin Allah bai san mutane azzalumai sai ce bi Allah ya ce gaba alaramma shikenan amma in za a istinbati sai a ce to su azzalumai fa akwai su akwai wani zamani kuma zalunci akwai shi cikin kasuwanci zalunci akwai shi har cikin ilimin addini ka zo a kafa ma kamera ko ka je gidan radio ko ka je gidan TV kana fassara aya ba daidai ba zalunci ana ramma baka haddace Qur'ani ba ko ka haddace baka iya karatu ba bubbugawa na kai ka zo kana karanta Alqur'ani a karkace ka hushi cikin zalunci yo ya za a yi wa'azi ne fara da gida ba ka gani to dan haka zalunci ba abu ne wanda ya shafi kawai sai a ce da an ce azzalumai sai a ce masu mulki a'a zalunci cikin kowane rukuni na mutane ana samun shi Allah ya kyauta sannan kuma shi istinbati sun ka ce baya yankewa an gane ko da yaushe ana yin istinbati duk lokacin da bukata ta kama amma shi tafsiri ilimi ne wanda yake cikakke an san farkon alqur'ani zuwa karshen shi ma'ana ana yin tafsiri ne daga wuri kaza zuwa wuri kaza to sannan kuma abin nan Imam Suyuti yayi kokarin bambanta abin nan istinbati da kuma tafsiri kadiba cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an an gane ko cikin al-ilm al-khamis wa sittu an gane ko shi kuma Imam Suyuti ya ka ilmu istinbati abadi ko ilimi na 50 ayna 65 sannan kuma ya kawo ilimin tafsiri da tawilin tafsiri abadi na ilimi na 67 kina kaga tun da ya bambanta su ya nuna akwai bambanci tsakankanin su mun gane wannan da kyau yawa yanzu sai mu je safha ta 93 an gane ko safha ta 93 za ta yi muna bayani akan waɗansu abubuwa an gane ko aqsamul istinbat shi istinbati ya kasu daban-daban za mu faɗi yadda abubuwan suke a riƙe da kyau akwai istinbat bi'tibari zuhur fi ma'na an-nass akwai istinbatin da zahiri yake da an faɗa zaka gane shi akwai istinbat بإعتبار الإفراد والتركيب في النص أكوي استنباط دا تكن معنا أكي في تدشي آية قدا شيني إفراد والتركيب أكوي استنباط دا سيأن هذا آية كو بيو كو في ربيو كنا قالي وا أكوي استنباط دا آية نوع كنشي تايا ونكو مها آية بيو كو في ربيو تشيني بإعتبار الإفراد والتركيب sai al-istinbat bi'tibar sihhati wal butlan duka wannan bayani zai zo istinbati ta fuskar ingantacce da wanda ba ingantacce ba kun ga dazu mun bada misali istinbati ingantacce to akwai istinbati wanda ba ingantacce ba wani mutum an kace shin ya halatta sai rawa mun san rawa dai aiko yace kwarai ku ya halatta ai rawa rawa abu halatta ne kar ku yi mamakin ku ji wasu fatawi wadanda hankali bai dauka an kace to akar maka Allah akwai hujja yace kwarai ku aya ce ta Qur'ani Allah ya ce ma annabi ayyub lokacin da ya rishin lafiya urkud bi rijlika ka dauki kafarka ka buga kasa yace to ai rawa ke ni kaga wanga in gayu sun ka same shi da amerikawa lahiya lauke sai dauko ayar fassara yadda zata dace da turawa ko a bashi wani abin duniya ko ko yana son duniya ta san shi wani ko dala ba bashi ba amma yana son a ce ya kawo ba kowar matsala ko fata ba Allah kai mulki sai sai kuma al-istinbat bi itibari mawdu'i ma'a al-istinbat shi istinbati wani lokaci yana da alaka da mawdu'i akwai istinbati na aqida akwai istinbati na mas'ala ta aqida akwai istinbati na mas'ala ta fiqhi akwai istinbati na mas'ala ta usulul fiqhi akwai istinbati na mas'ala ta balaga akwai istinbati na mas'ala ta tarbiyya ma'ana istinbati kamar yadda mun ka dauke shi ba ya tsaya ne akan mawdu'i guda ba sai kuma aqsamul istinbat bi itibari kulliyati al-ma'na al-mustanbat akwai istinbati wanda yake da alaka da ma'ana wanda za a yi istinbati kulliya in an ce kulliya akwai istinbati ya shahi ka'ida wanda ta shahi duk mas'aloli akwai istinbatin da kuma ya shafi mas'ala daya misali ko muna fahimta ba kaga da abin da ya shahi mas'aloli masu yawa ko dukkan mas'aloli da abin da ya shafi mas'ala daya ai ba dai suke ba wanda duka bayani zai zo zuwa gaba insha Allah ta'ala sai kafin lokaci yayi halin sa na farko sai safha ta 203 safha ta 203 a cikin wannan littafi ya kawo bayani kan abin nan safha ta 199 mali 199 giba شروط الخاصة بالمستنبط مصورة هذا الكو شيء استنباطي ينا لشروطة باحك بني ذاك زوكو كي استنباطي آية دونك باحك نبني أكوين شروطة أكوين شروطة مصورة هذا الكو سبونا ونن كراتوكا في مشكت كم بادل نن ناية ذكراتون شيش إن أنك تموتون زي استنباطي شرط إلو آكوين wadi wata amsa galibi mutane kawai ce a ce an yi istinbadi sai a ce to ina sharuddan wanda yake yin istinbadi aka sai gaskiya hayaniya ce wani kalmar istinbadi ma bai taba sanin ma ni an ma'ana ta ba to kun ga a shekaratu akwai matsala to bari mu ji abinda ake so ga mai istinbadi akwai sharadi guda hudu sharadi nawa hudu na farko ash-shartul awwal sihhatul i'tiqad ya zamanto aqidar shi ingantatta ce mu mai do hankalin mu da kyau idan mutum bai da aqida mai kyau to ba zai yi istinbadi mai kyau kun ga yanzu duk musulmi hatta da waɗanda sunan musulunci ne suke ɗauka ba musulmi ba sai su dawo sai su ce littafin su shine ne al-Qur'ani za ku ji an ce ai duk musulmi ya ce shi abin da ya sani Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi suka aiki ko to in dai haddun musulmin duniya da al-Qur'ani suke aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke aiki to dan me aka samu sabani saboda wani aqidar shi ba mai kyau bace wani kuma sunan musuluncin nayi dauka amma ba musulmi bane tana yiwa ba yahudi ne ko turawa ne suke taimaka mishi don shirgo da musulunci shi yasa sharadi na farko a yarda da istinbadin malami ya zamanto aqidar shi ingantatta ce muna ji da kyau sharadi na biyu ma'arifatu tafsir sahih ya zamanto an gane ma'anar ayat domin idan ba a gane ma'anar aya ba babu zancen mi istinbadi domin sai an gane ma'anar aya ne sannan ake fahimtar wani abu bayan shi tunda shi istinbati mun ce yana zuwa mine ne bayan fahimtar ma'anar aya to akwai wanda idan mutum bai fahimci ma'anar aya ba sai yi istinbati ni anka kenan an yi abin da ba haushin ke cewa rabkatanin bisa rakiya ko ba ka dan bari larabawa sun ka ce ma buniya ala batil fa huwa min fa batil duk abin da anka gina akan ƙarya sai da anka shimfida ƙarya aka gina shi to shi ma mi shi ma ya tashi aiki muna gane wannan da kyau taw ash-shartu ath-thalith shartu na uku al-ilmu bil lughati al-arabiyya mutun ya zamanto ya sani ya san yaren larabci in an ce sai ka san yaren larabci ba wai irin wannan larabci ba na magana da laraba suke magana ba shi yake nufi ba da yaren larabci magana da yaren larabci shine mutun ya san larabci ya zan malami da duk larabawan duniya malamai ne a larabci wanga na magana daban larabci na ilimi daban ko da ka iya larabci a ce ma ka je jami'a ka karanta adab ka karanta balagha ka karanta nahwu da sarfu wannan bai isa ka iya maganar larabci ne yanzu kuma kana da buƙatar in tafsiri ne ka san yaren malaman tafsiri in hadisi ne ka san yaren malaman hadisi in usulul fiqh ne ka san yaren malaman usulul fiqh in wa shari'a ne ka san yaren malaman shari'a shi yasa idan anka ce maka larabci kake son ka sani akwai kamus na larabci sai ka nemi kamus irin mu'jamul ayn na Khalil bin Ahmad al-Farahidi ko kuma ka nemi yanzu misali a zamanin nan mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira shi ana saurin samun shi to zai baka ma'ana in larabawa sun ka ce kaza ga abin da suke nufi da kalima wanga ya kai to in cikin qur'ani ne in malaman tafsiri sun ka faɗi wata magana sai ka koma ma littafan da an kai don bayyana ma mi malaman tafsiri suke nufi da wannan kalima kamar wani littafi da ake kira mafatihut tafsir na ustad Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib sai ya ce maka kalima kaza in malaman tafsiri sun ka faɗi ta ga abin da suke nufi da ita wani lokaci ma har cikin hadisi yana kawowa in cikin hadisi ne sai ka nemi littafi guda ne nake bayarwa misali an-nihaya fi gharib al-hadith na Ibn al-Athir shi Ibn al-Athir malami ne wanda ya tattaro kalmomin da ba a ganewa cikin hadisai ko athar na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tattaro su to su ku waɗannan dan ka gane in an hudi kalma in baka gane ba ga yadda ma'anar ta take ga inda zaka koma ba ko kuma ka diba cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani duk kalmar da baka fahimci ma'anar ta ba cikin Qur'ani ko ma cikin wannan littafin in cikin shari'a ne akwai littafin da an kai kan wannan akwai wani littafi da Saudiya suka buga mu'jam al-mustalahat al-ulum ash-shar'iyya ina ganin mujalladi hudu ne duk abin da ya shahi tafsiri ne hadisi ne shari'a ne in ka samu wannan mu'jam da ka je cikin kalima za su bayyana maka malaman tafsiri ga yadda suke nufi da ita malaman hadisi ga yadda suke nufi da ita malaman usulul fiqh ga yadda suke nufi da ita akwai wani malami ustad Dr. Abdul Karim an-Namla yana da mu'jam al-mustalahat al-usuliyya ya tattaro duk mas'al wato kalmomi da mustalahat na usulul fiqh in an ce kaza ga yadda ake nufi da shi in an ce kaza ga yadda ake nufi da shi to kai baka da mu'jam na larabci baka da wanda ya shafi tafsiri baka da wanda ya shafi hadisi baka da wanda ya shafi shari'a in qira'at ne akwai wani malami ya rubuta littafi mu'jamul qira'at mustalahatul qira'at na Abdul Ali Mas'ul baka da shi in ana zancen ulumul qur'an akwai littafai waɗanda suke magana kan mustalahat na ulumul qur'an duk da yake da tafsiri na ulumul qur'an ana hada su ne in balaga ce akwai wani littafi mu'jamul balagati al-arabiyya na badawi tabana kai yanzu cikin littafan nan a matsayinka na dalibin ilmi yanka bincika wataƙila a samu guda gare ka ko babu ko guda kuma kake dargar ilimi da mutane. Don Allah ya kamata kowa ya san matsayin shi, kuma ilimi ba rigima ba ne. In mutum ya faɗi matsala in baka yadda ba, ka zo ku tattauna, ka ba shi dalilai, ya baka dalilai, cikin mutumta juna sai a gane inda an ka sama gaba. Amma dan ka iya wanga larabci na Larabawa ko na larabcin sauraren labarai, wannan ba ilimi ba ne. Sai ka karanta littattafai na larabcin na asali, wata kalima canda ana faɗarta, abinda ake nufi da ita canda daban, yanzu kuma abinda ake nufi da ita daban. Ba ka san wannan ba. Kalima ta tsara, kai bi ake nufi da kalima ta sayyara. Ku ba mu amsa. Mota ko? To Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yusuf ya ce, وجاءت سيارة كفسر موسى زمن النبي يوسف اكوي موتا كون غني saboda zamanin annabi yusuf muttafaqo alaihi babu muta dan ko zamanin manzo allah sallallahu alaihi wasallam babu muta to kalima ta sayyara daga sara yasiru ne fasiqul siru fil ardi kuyi tafiya to sai an ka ce mai tafiya a bayan kasa as-sa'ir mai tafiya to sai an ka ce siga ta mubalaga sayyar mutumin dake yawan tafiya a bayan kasa sai an ka ce ma wato kamar ka ce fa'al kaje an ka ce fa'ilun mai aikatawa fa'alun mai yawan aikatawa to da fa'al da sayyar duka wazani guda ne mai yawan tafiya to in mace ce sai a ce mata sayyaratun mace mai yawan tafiya a bayan kasa to amma sai an kai amfani da wannan kalima saboda wancan lokacin mutane masu kasuwanci su ci wannan kasuwa daga wannan kasuwa su ci wannan kasuwa daga wannan yanki su ci wannan yanki li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf su tahi daga yankin Laraba su je har kasar Sham daga Makka jaziratul Arab su kawo kaya saboda yawan balaguro sai an ka kira su sayyara to kuma sunan mace ne a ba mace ake nufi ba al-jama'atu as-sayyaratu sai malam Bahaushe yace ayari ko fataki yanzu kawai dan kana jin larabci sai a ce maka waja'at sayyaratun sai ka ce wata mota ta zo zaman annabi Yusufa ka zama mutane matsala a ce cikin Qur'ani akwai ƙarya to kan asalinta kenan to yanzu zamanin can in an ce sayyara ayari ake nufi yanzu kuma in an ka ce sayyara wata na'ura ce da dan adam ya kera wanda ake amfani da ita don yin balaguro saboda yawan tafiya don Allah daliban ilimi mu bi ilimi a hankali Allah ya kyauta abu na hudu bayan sharadi na farko sihhatul i'tiqad ingantatta aqida sharadi na biyu ma'rifatu at-tafsir as-sahih asan tafsiri ingantacce sharadi na uku al-ilmu bil lughati al-arabiyya ka san yaren larabci da kyau ka karanta littattafai na nahwu da sarfu da balaga da adab ka iya manyan littattafan larabci wanda in an ka kawo wata kalima ko balarabi bai san ma'rifa ba in bai karatu ba irin su muqamatul hariri irin su muqamatul hamadani an gane ko irin su dailiya ba dole ba sai ka karanta su duka amma ka karanta wadanda irin su shu'ara littattafai ne wanda ake cewa shu'ara shu'ara'ul jahiliya ne malaman zo daga cewa shu'ara Allah ya kyauta sharadi na hudu shine ma'rifatu turqil istinbat ka san hanyoyin da ake bi a yi istinbati wanda bai san hanya ba shi na kai labari yanzu mutumin da za shi misali na dannan kwanni za shi da magadan zandar sai ya kama hanya ta yamma sai ya yi yamma zai kai zandar ka gani ai daga nan inda kana son zandar hanyar ni zaka kama gabas koko mutumin da yake son ya tayya mai sai ya kama hanyar gabas yayi ta tafiya zai kai labari to haka hanyoyin istinbatin suke mu nan da yawan mutane istinbatin ma ba su san sunan shi ba balantana su san ka'idodin shi da sharuɗan shi balantana su san wace hanya ake bi a yi istinbatu kuma mutum na rigima da malamai kan matsala ta istinbatu in yau an ka tari ka an ka ce to jikan mallan muna son mu tambaye ka wai shi kalma ta istinbatu me take nufi wani da na an bar shi don wallahi bai san ma'anar kalmar istinbadi ba. In ya san ma'anar ta sai a tambayta daga ina ta samu asali, kaga an barka. In ka sani sai a ce maka to miye sharuɗan mai yin istinbadi, in ka gano su to miye sharuɗan abinda nassin da za a yi istinbadi ga ka tsaye. To ina istinbadi shi kai da baka san wadannan ka'idodin mu da hanyoyin da ake bi, shi yasa da an yi manya-manyan masana suka haɗu a za a tattauna da kai, ana farawa sai a ce wanga bai yi kuma yi da shi yake, don bai san abin da ake tattauna kan shi ba, baka san abu ba, baka san sharuɗan shi ba, kuma kai ka zo kana magana kan shi a matsayin ka nawa, ko don saboda addini ya zan kowa shi ya faɗi abin da ya ga dama. Kuna ribin yanzu irin fatawoyin da muke ji a internet da Facebook da WhatsApp da waɗanda muke ji na hayaniya, duk wannan wani ba abin da ya kai shi ba, rashin sanin ƙa'idodin ilimi ne ya kai shi da wannan ba. Ka ji wata fatawa ko jahili bai da rita. Wallahi wani mutum ana ba da labarin shi an ka fassara wata aya, to malamin ya fassara aya amma bayanin a dunkule shiki, sai wani ce ji kammalan adibi bakin nan da kyau, yace ji kammalan a duba da kyau dan mu in mun tashi da nan watsa na hazabu. To shi in mutum ya ji bayani ko bai gane ba jahili tana zai shi watsa, to ka koga daga baya taro za a yi a neme ka, kuma baka ba mutane tsoro da karatu don ba kai kadai Allah ba ilimi ba, sai a ce a tara malamai, kaga da an tara malamai an kace ka ce kaza ina dalilin ka, yanzu da sai a ga mutum cikin lokacin sun yi shi na zuwa shi na guda haka. To waɗannan su ne sharuɗa guda hudu na mai istinbati, kuma lokaci ya yi halinsa. Za mu dakata daga nan, sai kuma in an jima kaɗan nan da minti goma za mu je hutu, sai a dawo sai a yi darasi na biyu don mu faɗi ƙa'idodin istinbati kafin a shiga cikin wannan ayoyin, sai mu rinka faɗa muku aya ta kaza, safha ta kaza, ga abin da an ka fitar na hukunci. Nan ya kamata mu dakanta, abinda muka faɗa ya zamanto daidai, Allah shi ba mu nada, wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.